أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ‘Yan uwa masu kallon mu da sauraronmu ta kafar yaɗa labarai ta wato EKS Sunna TV Alkitabu Sunna, muna muku gaisuwa ta addinin Musulunci, sannan muna ƙara gode wa Allah subhanahu wa ta’ala wanda cikin ikonsa da ganin damarsa da falalarsa ya ba mu iko muka haɗu da ku a wannan darasin namu mai taken haɗa nasoshi ko kuma yadda ake haɗa wato nasoshi. Muna tafiya ne da littattafai guda biyu kamar yadda kuka sani. Littafi na farko shine wato Daf'u Ihamil Ittirab an Ayatil Kitab na Al-Sheikh Al-Allamatul Qur'ani Muhammad Al-Amin Al-Shanqiti, da kuma littafin As'ilatul Qur'ani Al-Majid wa Ajwibatuha na Muhammad bin Abi Bakr bin Abdul Qadir Ar-Razi. To, darasin mu na 63 da muka tsaya a yau za mu tashi ne a darasi na 64 da Allah subhanahu wa ta'ala. Mun tsare a cikin littafin As'ilatul Qur'an al-Majid wa ajwibatuha a ƙarshen mas'ala ta 230 mun kai ƙarshenta. A yau da yarda Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi a ƙarshen mas'ala ta 231 a cikin littafin As'ilatul Qur'an al-Majid wa ajwibatuha na Muhammad bin Abi Bakr bin Abdul Qadir Ar-Razi a ƙarƙashin wato aya ta 33 a cikin suratul Ma'ida. Malam yake cewa fa in qila, idan aka ce kaifa wujjiha qawluhu ta'ala, ya malamai suka wato fuskantar da fadar Allah subhanahu wata'ala, ma'ana sun ka fitar da ma'anar ta yadda za a gane ta. Yace ita ce fadar Allah, inna ma jazaa'ul ladina yuharibuna Allah wa rasula, sakamakon wanda suke yakar Allah da manzansa. Aya ta 33 a cikin suratul Ma'ida al-aya. Wa haqiqatul muharaba bainal abdi wa rabbihi mumtani'a, haqiqanin yaki tsakanin Allah da bawa abu ne wanda ba zai yiwuwa ba. Qulna, malam ce zamu ce fihi idmar, zamu ce akwai abinda an ka shafe taqdiruhu yuharibuna awliya Allah, kenan sakamakon da suke yakar wato bayin Allah ko waliyan Allah. Wa qila, wadansu malamai suka ce arada bil muharaba al mukhalafa, an fassara muharaba yakar Allah, al mukhalafa saba ma Allah subhanahu wa ta'ala, kinan waɗanda suke saba ma Allah kuma suke yakar manzo, domin yakar manzo saba ma wato Allah subhanahu wa ta'ala ne. Allah ya hana, Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ya hana a yaki wato manzonsa. To kinan saba yakar manzo saba ma wato Allah subhanahu wa ta'ala ne, shi ne abinda waɗansu malamai suka faɗa. To anan za mu ƙara waɗansu bayanai saboda amfanin ‘yan uwa kamar yadda muka saba. Shi ne cewa fi’ili idan an danganta shi zuwa ga Allah za a hankalci ta yadda ma’anarsa za ta iya fitowa. Ina fatan an fahimce ni, ta yadda ma’anarsa za ta iya fitowa. Kenan misali nan da anka ce innama jazaa'ul ladina yuharibuna Allah wa rasula, waɗanda suke yakar Allah an san ba za a yakar Allah ba. Nan waɗansu malamai suna ganin a’a, kawai na an kawo Allah ne saboda girmama abin, amma hakikatan manzo ne suka yaka. Idan mutum ya duba cikin asbab an-nuzul, biyar diba cikin littafai zai ga karkashin dalilan da suka sa aka saukar da wannan aya. Kuma akwai bincike mai yawa na ahkamul hiraba a cikin ilimin wato fiqhu na Musulunci. Amma dai almuhimmu nan, waɗansu na ganin a'a kawai manzo ne, amma an kawo sunan Allah saboda girmama abin. Kamar inda Allah ya ce wa'lamu annama ghanimtum min shay'in fa anna lillahi khumusa, abinda kun ka samu na ganima Allah yana da khumus daga ciki. To ba ana nufin Allah yana da buƙatar dukiya ba, a'a ana nufin saboda nan a nuna maka muhimmancin abin. Ko kuma manzo da ma matsayin mai isar da sakon Allah ne. Misali kuma kamar irin wannan innal ladina yubayi'unaka innama yubayi'una Allah yadullahi fawqa aydihim, waɗanda suke yi maka mubaya'a suna yi ma Allah ne mubaya'a, sai ce yadullahi fawqa aydihim, hannun Allah ne yake saman hannunsu. Amma na anarfin hannun manzo saboda manzo yana yi ne da umarnin Allah. Waɗansu malamai sun faɗi wannan. To sai kafin mu je mas'ala wato ta gaba akwai abin da kamata mu kara yakar akwai mutane guda biyu wadanda Allah ya ce su shirya akwai yaki tsakanin shi da su malamai suna kawo wannan mas'ala to wadansu ba sa fahimtar sai su ce akwai kuskure a ciki a ba kuskure bane a wadanda Allah ya ce su shirye yin yaki da shi biyu ne dai abinda nasu ya tabbatar sai an samu kari wanda suke cin riba Allah ya ce fa illam taf'alu fa'zanu bi harbin min Allah wa rasulih idan buku bari ba to ku shirya ma yaki da Allah da manzo kaga nan Allah ne ya ce su shirya ma yaki da shi sannan kuma kamar da zo cikin hadisi na sahih al-bukhari na abu huraira man adali waliyan faqad azantuhu bil harb wanda duk yayi adawa da maki wanda masoyi na waliyina to faqad azantuhu bil harb Allah ya ce na masa shelar yaki zan yake shi to ba ana nufin waɗannan kawai dai su kadai suke yakar Allah ba a waɗannan su kadai ne an ka samu nasiya Allah ya ce yayi shelar yaki da su amma cewa yakar Allah a zaka iske nuri an ce wadan suna yakar Allah gashi nan inda ma jazaul ladina yuharibuna Allah wa rasula da kuma wal ladina takhadhu masjidan diraran wa kufran ko kuma wata qira'a al ladina takhadhu masjidan diraran wa kufran wa tafriqan bayna al mu'minina wa irsadan liman haraba Allah wa rasulahu min qabl kaga haraba Allah wanda ya yaki Allah kinan akwai na social da suke nuna ana yakar Allah misali amma wadanda suke nuna Allah ya ci yayi shelar yaki su ne wadannan guda biyu mu fahimci mas'alar da kyau mu daina kuskurantar da malamai wallahi ta'ala alam mas'ala ta gaba sai mas'ala ta 232 a cikin as'ilatul qur'an al-majid wa ajwibatuha na muhammad bin abubakar bin abdul qadir ar-razi malam yace fa in kila idan aka ce kaifa qala ya aka yi allah ce innal ladhina kafaru wadanda suka kafirta law anna lahum ma fil ardi jami'an da suna da abinda wato ke cikin kasa gaba daya wa mithluhu ma'ahu da abinda yake tamkarsa liyaftadu bihi don su nemi fansa kinan da yasa duhi min azabi yawmil qiyamah zuwa karshen aya kinan su nemi fansar azabar ranar tashin alqiyama ma tuqbila minhum baza karba musu ba suratul maida aya ta 36 malam yace walam yaqul bihima bai ce da su guda biyu ba wal mazkuru shay'ani abinda kuma aka ambata guda biyu domin an ce ma fil ardi jami'an wa mithluhu ya kamata ce wa mithluhu ma ahu liyaftadu bihima sai ce liyaftadu bihi malin yace kulna zamu ce kad sabaka jawabu jawabu mislihi kina amsa ta irin wannan ta gabata an gane ko qubaila hadha ma'ana gabanin wannan kadan daga qabla na an kai tasirin ta an kace qubail fi qawlihi wajjan fadar Allah subhanahu wa ta'ala id qarraba qurbanan kina amsu shin da malin ya bayar na cewa wani lokaci ana iya kawo daya amma ana nufin masu yawa a cikin yare larci wa huna jawabun akhar an gane ko kuma akwai wata amsa wadda ba wannan ba ba a cewa ɗaya ne ana nufin biyu a'a an yakuna wad'u ad-damir mawdi' ism al-ishara an tawki damirina an maida shi wurin ishara ka annahu qala kamar dai an ce ne li yaftadu bi zalika kamar dai su nemi fansa da abin da an ka faɗa wanda ya gabata an gane ko wa zalika yusharu ilayhi ila al-wahid wal ithnain wal jam'i ita ko kalma ta zalika ana ai ishara zuwa ga daya ko biyu ko uku ko abin da ya fi haka wanda kuma qur'ani ya sha tabbatar da wannan ذاكَ الله سبحانه وتعالى كيتوا والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما كا يجروا أبو بوار داما لا يدعون مع الله إلها آخر كا باسا ينشركا كنا باسا كنا واتوئرين كنا إبادة كنا تارد الله ولا يقتلون النفس التي حرم الله باسا كشري ود الله حرمت أكشت إلا بالحق سيدا حكي wala yaznun ba sa zina sai ce man yaf'al zalika kaga sai duka yi musu ishara kinan zuwa ga zalika wadansu kuma suna gani a wato zalika din nan duka ana iya fassara shi da al mazkur abinda ya gabata wanda anka ambata kinan sai zaman to bihi kinan bil mazkur kinan abinda wato anka gabata ba a ce bihi ma ba wannan shine abinda malin ya bada wato amsa to a karkashin wannan kuma zamu ganin cewa shinan liyaftadu bihi kama al fida'u ne ma'ana abinda mutum zai yin fansa da ma kiyama Allah ya kore yin fansa kamar yadda muna ana cewa za a fanshi mutum daga wutar jahannama Allah ya kore cewa za a samu wato ceto a ranar tashin alkiyama ko fansa fansa shine kai aiki nagari ceto kuma sai in Allah ya yi umurni da a yi shi muqayyad ne bi iznillahi da kuma wanda kuma Allah ya so a cece shi din ina fata an fahimce ni nan ya ce wa mithluhu ma'ahu wani wuri sai ya ce abin nan in suna da abin da ke cikin kasa abin nan nan ya kawo da tamkarsa law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithluhu ma'ahu laftadu bih a cikin suratu wato ar-ra'd ka gani nan ya ce liyaftadu bihi sannan kuma can cikin suratul abinnan al-ma'arij ya kawo cewa mutun zai nemi fansa da zai samu ya waddul mujrimu law yaftadi min azabi yawmi idhin bibari mutun zai gurin yayi fansa da ƴaƴansa wa sahibatihi wa akhi da kuma matarsa wa akhihi da ƴan uwansa wa fasilatihi allati tuwi da kuma wato fasila ana iya cewa family ko kabila ko ƴan uwansa waɗanda suke ba shi kariya tuwihi ma'ana waɗanda suke taro shi kenan su ba shi kariya kai karshe wa man fil ardi jami'an har duk wanda ke bisa doron kasa ma gaba daya har annaba kafiri na son akai su ta jannabi shi akai shi aljanna kaga ta addancin yayi yawa to malamai sun fitar da wata mas'ala mai muhimmanci a karshen wannan aya ko da nake son na kawo me yasa ba a kawo iyayi ba an kawo banihi wa sahibatihi wa akhihi wa fasilatihi allati tuwihi sannan me yasa aka fara da iyaya to malamai sun yi bayanai da dama waɗansu suka ce an kawo iyaye amma a dunkure domin an ce fasila family ai family iyaye za su ga ciki to kenan an kawo su a fakaice wasu kuma suna ganin a kawai an kawo kabila amma ba a ka iyaye ba waɗansu kuma suka ce me yasa aka fara da wato marakon a fara da sai aka fara da iyaye kafin ma a je da family kuma da iyayen in ma mun ce iyaye suna ciki waɗansu malamai suke cewa da an ka ce bibanihi saboda waɗansu mutane sun fi son iyayensu akan iyayensu an gane ko sannan kuma bibanihi wa sahibatihi sannan matarsa duk da yake wani ya fi son matarsa akan ƴaƴansa amma waɗansu sun fi son ƴaƴansu akan matansu musamman in shekaru sun yi nisa ya zama mutum ya fara wadatuwa da matarsa ko ba haka ba sannan kuma idan yayi ta biyu wani galibi zaka iske waccan ya rage son ta koko abin da ya kama da haka ba muna cewa kowa yana yin abin da bai dace ba ne an gane ko waɗansu matansu suke yin abin da bai dace ba su kai ga wato a yi musu sakamakon abin da suke aikatawa almuhimmu dai wa sahibatihi abinnan ya waddul mujrimu law yaftadi min azabi yawmi idhin bibani yawmi idhin aw taqra'a ko yawmi idhin aw taqra'a yawmi idhin bibani duk da yake hafsa yana da yawmi idhin ne guda biyu yawmi idhin adan suratul ma'arij da kuma can cikin suratul hud yana da wa min khizi yawmi idh inna rabbaka huwa al-qawi al-aziz a cikin sura wato qissata annabi wato hud kenan an gane ko qissata annabi salih kenan to ala ayyati hal qissata annabi salih a cikin suratul hud sai waɗansu malamai suke cewa a cikin suratul abinnan suratul a'ma ko suratul abasa sai ce yawma yafiru al-mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibati wa bani nan ya gabatar da iyaye saboda canzancen guduna nan ko neman fansa ne to me yasa ambaci iyaye ba ustadu doktor fadil saman ra'i yake cewa saboda Allah ya umurci mutun yayi ma iyayensa biyayya amma bai umurci mutun yayi ma ƴaƴansa biyayya ba to shi yasa da yazo wajen fansa bai kawo yace Allah ga iyayina a sasu ba domin da ya faɗi wannan ya ƙara makan salafi za a ce to ai iyayen na umurce ka da musu biyayya kenan ya ƙara makan salafi shi yasa aka shafe su haka dai abinda waɗansu malamai suka faɗa almuhimmu dai maganganu ne na malamai me yasa aka kaddama wannan aka jinkirtar da wannan wallahu ta'ala alam kadiba cikin at-tahrir wa at-tanwir na ibnu ashur shi ma ya ƙara bayani akan wannan mas'alar mu ta gaba ƴan uwa musulmi sai mas'ala ta 233 malam yace fa in qila idan aka ce ma fa'idatu qawlihi ta'ala menene fa'idar fadar Allah subhanahu wa ta'ala fa in ja'uka idan suka zo maka su ahlul kitabi fahkum bainahum kai musu hukunci aw a'rid anhum ko ka kauda kai ayatu 42 a cikin suratul ma'ida wa halun nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallallahu alaihi wa sallam halin manzo tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ma ahlul kitabi da ahlul kitab la yakhlu an hadaini alqismaini kenan ba zai wuce wadannan abubuwa guda biyu ba ko dai musu hukunci ko ya bar su li'annahu malan yace don saboda imma an yahkuma bainahum ko yayi hukunci tsakankanin su aw yu'rid anhum ko ya kauda kai aw yu'rid anhum ko ya kauda kai to kuma menene bayan shi malam yace kulna zamu ce fa'ida abinda kulna zamu ce fa'idatu takhyir annabi alayhi salatu wassalam fa'ida ta sa aka ba manzo zabi bainal hukmi bainahum wa adamihi cewa yayi hukunci tsakankanin su ko ya bari li ya'lamu annahu la yajibu alayhi an yahkuma bainahum kenan dan ya san cewa ba wajibi bane yayi hukunci a tsakankanin su kama yajibu alaihi zalika bainal muslimina idha tahakamu ilai kuma da zamanto wajibi ne a gare shi yayi hukunci a tsakankanin musulmi idan suka kai masa kara waqila waɗansu malamai suka ce inna hadha at-takhyir wannan zabi da aka bashi mansukhun an shafe shi bi qawlihi ta'ala da fadar Allah subhanahu wa ta'ala fahkum bainahum bima anzalallah kai hukunci a tsakankanin su da abin da Allah ya saukar wato a cikin suratul ma'ida ayatu 48 wa huwa al-qur'an shine al-qur'ani kina abin da Allah ya saukar yadullu alayhi awwalul aya abinda yake nuna abinda ake nufi da abinda Allah ya saukar duk da yake ba alqur'ani bane da yake nufi amma nan aka ce alqur'ani ne wala tattabi ahwa'ahum kakkabi sarransu a cikin suratul ma'ida aya ta 48 fil hukmi bit tawra kai hukunci da at-tawra at-tawra idan yayi hukunci da ita ai ba za a ce ya hukunci da sarrai ba ina fata an fahimce ni domin hukuncin da Allah ne ya saukar sai in Allah ya ce ya shafe wannan hukuncin sannan za a ce kada ya hukunci da ita ina fata an fahimce ni idan kawai ne sa tsammani abinda ake nufi da at-tawra ita ma wato bin sarrai na a suna suka canza hukuncin Allah to sai zaman to sarran su ne suka bi ina fata an fahimce ni an gane ko to wannan ita ce abin nan mas'alar da wato malam ya kawo to mas'ala ta gaba ita ce mas'ala ta 234 fa in qila idan aka ce lamma anzala Allahu alquran lokacin da Allah ya saukar da alqurani sara alinjilu mansukhan bihi to injila za ta zamanto ma'ana an shafe hukuncin ta da shi fa kaifa qala ya aka Allah ce wal yahkum ahlu alinjili bima anzala Allahu fihi mutane injila su yi hukunci da abin da ke cikin sa almaida aya ta 47 قلنا ما لا يتي زامو تي هو عام مخصوص عام ني اما يا شافي كوا دوك ابين ديكي cikin wato injila an kace su yi aiki shi amma an yi taksisin shi ai ma anzala Allahu fihi su yi aiki da abin da Allah sukar a cikin sa min sidqu nubuwati Muhammad na gaskata gaskiya annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam alaihi salatu wassalam wato amsira da amincin Allah su tabbata a gare shi bi alamatihi almazkura da alamomin shi wadanda anka ambata fil injili a cikin injila وذلك غير منسوخ wannan ba ai nasu din shi ba wannan babu matsala idan an ce su yi aiki da abin da ke cikin injila na ana nufin in sun yi aiki da abin da ke cikin injila ai za su dawo su yi aiki da alqur'ani domin mi domin shi annabi Isa ya ce su bi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Isra'il inni rasulullahi ilaykum musaddiqan lima bayna yadayya min at-tawra ومبشرا برسول ياتي من بعد اسمه احمد يعني مسو اشاره da banzo su bi shi kenan cewa dan an ce su yi aiki da injila ai ba laifi bane a su yi aiki da injila daga cikin abin da ke cikin injila an yi musu umurni da su bi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ashe da za su yi aiki da ita da za su yi aiki ne da alqur'ani sai zaman to banda hukuncin da shari'a ta fitar da shi tace ta shafe shi a cikin shari'ar su shi kadai ne abba za su bi ba in ku sun bi alqur'ani ai magana ta kare dan haka wannan amsa da malam ya bayar nan da an su yi aiki da shi ma'ana dan an ce su bi injila idan suka bi umurnin manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ai za su bi alqur'ani ne domin shi annabi Isa ya ga musu cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam annabin karshe ne ya kamata su bi shi to wannan shi dai ne abin da ya kamata wato ƴan uwa su fahimta wallahu ta'ala alam to mas'alar mu ta gaba ƴan uwa zamu dawo ne a cikin littafin daf'u ihamil ittirab an ayatil kitab domin shi ya kawo aya a karkashin mas'ala ta 40 wato da biyu mun ka mas'ala wato ta aya ta 47 ba mu tsaya ba saboda bata da tsawo shi yasa muka kawo ta sannan kuma zamu dawo cikin wannan littafin domin mun ci muna bin jerin ayoyi na to ya kamata sai mun kawo wannan aya ta 42 a cikin littafin daf'u ihamil ittirab sannan mu ji zuwa ga wannan to amma saboda wannan mas'ala bata da yawa sai muka batta sannan zamu dawo cikin littafin daf'u ihamil ittirab an ayatil kitab na al-sheikh Muhammad al-Amin al-Shankiti العلامه القراني مساله 61 a cikin suratul maida a karkashin aya ta 42 malan yace qauluhu ta'ala fadar allah subhanahu wa ta'ala fa in ja'uka idan suka zo maka fahkum bainahum kai hukunci a tsakanin su aw a'rid anhum ko ka kauda kai daga gare su suratul maida aya ta 42 malan yace hadhihi al-ayatul karima wannan aya mai daraja mai girma تدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم ترى نون اذا منزو صيره da amincin Allah su tabbata a gare shi idza tahakama ilayhi ahlul kitabi idan ahlul kitabi suka kai qara izuwa gare shi mukhayyarun an bashi zabi bainal hukmi bainahum wal i'rad anhum yayi hukunci a tsakankanin su ko ya kauda kai waqad ja'at ayatun ukhra wadansu ayoyi waqad ja'at ayatun ukhra wata aya tazo tadullu ala khilaf dhalik wanda take nuna sabarin wannan وهي قوله تعالى اتتي فطر الله سبحانه وتعالى وان احكم بينهم بما انزل الله كاي حكمتي اسكنكاني سو ابين ده الله سوكر شيني القران ايه تا 49 نا انا رفين كنا القران والجواب ان غاني كو امسا ان قوله تعالى فطر الله سبحانه وتعالى وان احكم بينهم كاي حكمتي اسكنكاني سو ناسخ لقوله يا شافي حكمتين او اعرض عنهم كو كاودا كاي دغري سو كينن يندو بابو زنچن كاودا كاي وهذا قول ابن عباس وان ايتتي مغنى ابن عباس ومجاهد ده مجاهد وعكرمة ده عكرمة والحسن ده الحسن غالبين ان انكو الحسن اكي شروع تكل تفن تفسيري على رفين الحسن البصري التابعي با وانتن الحسن با جي كما زو صلى الله عليه وآله وسلم وقتادة ده قتادة والسدي ده امام السدي وزيد بن اسلم ده زيد بن اسلم وعطائن العطائن الخرساني ده عطاء الخرساني وغير واحد ده با ما ودن با ودنن با قاله ابن كثير ابن كثير يفديش ان جمالا ان غاني كو تو sannan kuma waqila malam yace wadansu malamai sun ce ma'ana wa ani hukumka yi hukumci ai idha hakamta bainahum idan kai ne yin hukumci a tsakanin su fa hukum bima anzalallah kai hukumci da abinda Allah ya saukar la bittiba'il hawa ba da sauran ka ba duk da yake manzo sallallahu alaihi wa alihi sallam ba zai da sauran shi ba wa alaihi malam yace to akan wannan ra'ayin na malamai fal aya muhkama aya tana nan matsayin ta muhkama ma'ana tana aiki ba shafi ta ba an gane ko wal ilmu inda Allah ta'ala malam yace ilimi yana wajen Allah subhanahu wa ta'ala to kafin mu ci gaba da bayani akwai kamar yadda muka saba muna dan karawa wannan ayar ana kawo dalilan da suka sa aka zo wajen manzo sallallahu alaihi wa sallam an ka ce hukunci ku kai hukunci wanda mas'ala ce ta idan suka yi wato ma'ana an samu wadansu daga cikin su sun yi zina suka ce ayi hukunci to me yasa suka zo suka kawo malamai suka ce sun kawo ne saboda in yayi musu hukunci ba abin da ke cikin attaura ba kuma ba gaskiya ba za su gane ba annabin Allah bane sannan kuma idan yayi musu hukunci da shi za su gane annabin Allah ne wanda yake da niyyar bin sa bin shi ya bi wanda ba zai bi shi ba kuma shikenan wannan shine hikimar da tasa suke kai ƙara a wajen sa sannan abu na gaba wanda malamai suke cewa wanda ya kamata mu fahimta anan shine cewa sun taba kawo ƙara don saboda ya kuluna in utitum hadha fakhuzuhu an kawo maganganu da dama ma'ana dai duk inda ta kai ta kawo duk maganganu da aka kawo suna nuna cewa idan suka je suka kai ƙara ko sha'anin zina ne ko ba na zina bane su dai abinda suke so a bisa rasu wannan shine hakikanin abinda malamai suke bayani kuma aya dama ta yi bayani a cikin suratul abinnan Ali Imran ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون kaga baka gani ba ko ba kai kallo ba ko ka bani labarin al'amarin wadansu mutane wadanda aka ba su wani sashi na ilimin littafi ana kiran su zuwa ga yud'auna ila kitabillahi liyahkuma bainahum ana kiran su zuwa ga littafin Allah ya hukunci a tsakankanin su ana nufin manzo kenan ya musu hukunci da littafin Allah an gane ko tunda ba littafin na zai magana ya musu hukunci ba thumma yatawalla fariqun minhum sannan wata jama'a daga cikin su ta juya ta bada baya wannan ya nuna cewa daga cikin su akwai wadanda suke son ayi hukunci na gaskiya to kaga wannan yana daga cikin abin da suke nuna cewa ashe jefe mutum idan yaje na cikin littafin ma ahlul kitabi akwai shi to tunda akwai shi shari'a ta musulunci da ta zo an saukar da aya aka shafe ta wannan ba shi ke nuna cewa babu wannan hukunci ba wanda suke so su kore wannan kuma wannan zai shigar da mu qadiyya ta shar'u man qablana shari'a ta mutanen da suka gabace mu ina ba ta amfice ni dama tana da hali guda uku kamar da malaman usulul fiqh suka yi bayani idan an samu an fadi abu a cikin shari'ar su kuma aka ce an wajabta mu shi a cikin shari'ar mu babu matsala domin nan babu sai mun tsaya jiran nasu ba dama an riga an fada muna an ce an sanya kisasi idan mutum ya kashe mutum a kashe shi cikin at-taura wa katabna alaihim fiha anna an-nafsa bin-nafs cikin shari'ar mu an sanya wannan ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatl an ce an shar'anta musu wani abu mu kuma an dauke mu shi wa yada'u anhum israhum wal aghlal allati kanat alaihim babu matsala an dauke mu wannan to abinda yazo an ce muna mu ba da mu ba an dauke muna wannan to ai shikenan kuma babu matsala shari'ar mu ta dauke muna to inda aka yi sabani shine abinda yazo an ce su su yi ko ko an ba mu labarin sun yi amma kuma mu ba a ce muna an dauke muna ba kuma ba a ce an dora muna ba shine malaman usul fiqh suka yi sabani akan sa domin qadiyya tana da tarafani wa wasat taraf da wasat da gefe da tsakiya abinda an ka umurce su da shi kuma an ka ce an umurce mu da shi ko an hane su da shi an hane mu da shi shikenan khalas wannan magana ta kare abinda kuma aka ce an umurce su da shi ko an hane su da shi mu kuma an shafe mana hukuncin shikenan babu matsala to wanda an ka kawo shi aka ce su an umurce su da shi to amma kuma ko an kawo mana labarin su amma kuma mu ba a ce an umurcin ba ko an hane mu shine malamai suka ce to nan zamu duba in nagari ne kawai ma'ana mu aikata idan kuma mumuna ne mu nisance shi don kissoshin su an kawo su don mu dauki wa'azi laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab ina fata an fahimce ni a cikin kissoshin su annabawa akwai abin daukan lura kuma Allah ya ce mu dauki lura fa tabilu ya ulil absar shi yasa malamai suka halatta wasu masaloli misali kamar ja'ala a ce an sanya wani abu idan mutun ya kawo kaza za a bashi wani abu zamanin annabi yusuf ya faru kuma an ce babi ne na ja'ala cikin ilimin fiqh an gane ko wali man ja'a bihi himlu ba'irin wa ana bihi za'im an ce zamanin annabi yusuf duk wanda ya kawo wannan abin na sarki za a bashi raƙumi da kayan sa kenan nan ma idan kana so a zamanin mu sai ka ce to wani ya kawo kaza zan bashi kaza akwai dai masaloli da dama da malamai suka fitar a karkashin wannan masala da wannan aya don haka kada mutane su sa tsammanin waɗannan abubuwan an ciro su ne ba tare da wani dalili ba wallahu ta'ala a'lam ɗan uwa musulmi masalan mu ta gaba zamu dawo cikin littafin as'ilatul qur'ani al-majid wa ajibatuha na muhammad bin abi bakr bin abd al-qadir ar-razi an gane ko a karkashin masala ta 235 a karkashin aya ta 40 wato da tara kenan malam yace fa in qila idan aka ce kaifa qala ya akai Allah yace fa in tawallau idan sun juya sun bada baya fa alam anna ma yuridu Allah an yusibahum bi ba'd dhunubihim Allah yana son ya kama su ne yusibahum ya shafe su kenan ya kama su bi ba'd dhunubihim da sashin zanuban su ma anna al kuffar tare da cewa kafirai mu'aqabuna bi kulli dhunubihim za a yi musu ukuba ne dukkan zanuban su قلنا ما لن يتشي زامتي أراد به عقوبتهم في الدنيا نأنا نفن دنيا وهو ما أجله من إجلاء بني النضير أبن دعال لأقاقو تانا إجلاء ننفتر وأكي نفن دبابينا وابا بمين لوكا شي كلمة أجلاء تانا نفن يابينا أما نإجلاء تانا نفن فتر و لديك فتر دمتن دكا شكين كنانسا أي بينا شلي من إجلاء بني النضير نكو ربني نضير دقا مدينة وقيل بني قريضة كوكما فتر دبني قريضة وذلك جزاء بعض ذنوبهم wannan sakamakon sashin zanubin suna li annahu jaza'un munqati' domin sakamako na wanda zai yanki ma'ana kinan sun tafi sun bar wurin ya yanki kinan wa amma jaza'uhum ala shirkihim amma sakamakon su akan shirka su fa huwa jaza'un da'im ita ce wato sakamako ne da'im na gaba daya ko ku wanda yake ya dawwama dawwamammin sakamako la yutasawwaru wujuduhu fi dunya wanda ba za a ce ba ma a duniya za a iya ba su duk sakamakon abin da suka aikata وقيل ما لن يتشو نسو ما لم يسو كتي أراد بذلك البعض أبن ديكي نفي دساشن زنوبي نسو ذنب التولي زنوبي نجويا واسو بعد بايا عن الرضا ندق يردا كنن سن جويا سن بعد بايا دق يردا بحكم القرآن ده حكم تن القرآن وإنما أبهمه أبن ديسا يكاوش مبهم يعني أنت مبهم يا أبوهيش يا كما تيتي أن يصيبهم بذنوب بتوليهم عن القرآن أما نن أبهمه kenan sai kawo shi kaman bi ba'd dhunubihim sashin zanuban su tafkhiman saboda girmamawa lahu gare shi wa ta'ziman wato tafkhiman kaurarawa wa ta'ziman da girmamawa ko kan bamawa da girmamawa ma'ana na an girmama shi ne shi yasa ba aka ce bi ba'd dhunubihim dan bai dace ma a ce wato sashin zanuban su ba ba zata a ce sun juya daga ma alqur'ani ba sai an ce a sashin zanuban su amma ana nufin dukkan wato zanuban su ake nufi domin juya ma alqur'ani shine sababa wasu duk zanubin da zasu aikata wato a rayuwarsu kuma zasu samu sakamakon shi a lahira kalima ta ba'd bil munasaba wa dansu malamai in ta zo cikin alqur'ani sai su ce tana nufin sashi domin lokaci laraba suna nufin cewa sashi kuma lokaci ba'd sai ta zo tana magana da ma'ana wato duka to amma dai gaskiya wannan yana buƙatar ko a larabci akwai shi a cikin alqur'ani na buƙatar sai an yi hattara dan wasu suna cewa annabi isa da yace wali uhilla lakum ba'd alladhi hurrima alaykum nazo ni in halatta muku ma'ana da izinin Allah kinan ba shi zai halattawa ba dukkan abin da anka haramta muku to nan ba yana rufin duka ba wadansu malamai sun tafi cewa duk abin da aka haramta musu ya zo ya halatta musu shi to kun ga wannan fassara tana da rauni sannan kuma kamar inda sun ka faɗa a cikin suratul ghafir inda yake cewa shi mutumin da yayi imani daga cikin mutanen fir'auna wa in yaku sadiqan yusibukum ba'd alladhi ya'idukum idan annabi Musa mai gaskiya ne zai same ku sashan abin da ya muku alƙawari sai sun kace dukkan abin da ya musu alƙawari zai same su domin babu abin da zai same su ba a nan duniya sashi ne zai isa musu amma dukkan abin da ya musu alƙawari ai sai dai wato kina a lahira za su samu sakamako ko ko nan shi na rufin dukkan abin da ya musu alƙawari a nan duniya zai shafe su tabbas za su ganshi idan ba su yi imani ba to amma can wajen kissa ta annabi Isa a cikin suratu Ali Imran inda ya ce wali uhilla lakum ba'd alladhi hurrima alaykum nazo ni in halatta muku sashi ba wai na nufin duk abin da anka haramta musu ba zai zo ya halatta musu shi ba haka ake nufi ba domin da wannan ne malamai suke cewa kristoci suka samu dama na kisan mutane ba tare da mi ba ba tare da wato kakkautawa ba idan mutane da dama ba su san dalilin da yasa yanzu kristoci suke yawan kisan mutane ba protestants da catholics suna kashin juna ba balle ma kisan musulmi da irin yadda a cikin addinin su cikin littafin su ana cewa idan mutun ya mare ka a wannan bangaren ka bashi wannan ya mare ka alhali kuma addinin musulunci malami wani malami yake cewa Allah ya ce wa'iddu lahum mastata'tum min quwwa kuma mustattalin iya abin da kuke da shi na karfi duk da yake yazo cikin hadisi na Uqba bin Amir cikin sahih Muslim kuma yazo a cikin sunan Tirmidhi cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce ala innal quwwa ar-ramy wato karfi shine jifa to dan ba yana rufin jifa da dutsi ba ko jifa da kibiya a'a duk makamin da ya kai za a iya jefa shi ko wani irin makami ne ko a wancan lokaci ko a yanzu nan inji malamai duka yana aiki shine karfi dan ka kace da dutsi kace zaka yaki kafirai kace an ce karfi yana cikin sa a'a ana nufin duk makamin da za a iya jefawa ya je ya kai shina daga cikin karfi kuma ba shi yake nuna shi kadai ne karfi ba a'a yana daga cikin kayan karfi domin at-tafsir bil misal ake kiran sa yana da kyau daliban ilimi su fahimci wannan dan ka azo a ce maka wai kaji an ce karfi shine jifa wanda manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam fassara dan qur'ani ne abin nan ya kama ka to sai aka ce to an juyar da abin mu an ce mu tattalin iya karfin mu sai muka je muka yi bacci su kuma an ce idan aka mare ka ta wannan ka bada wannan mikin ka a mare ka ah su kuma sai suka yi makamin nukiliya to kaga mu ne ka bata a ce mun yi makaman kariya amma sai muka je muka yi bacci mutun na nan tunda an ce mahadi zai bayyana ba wai gaskiya ba wai ƙarya bane mahadi zai bayyana duk da ke mahadi na ahli sunna ya saba mahadi na yan shi'a to amma mahadin da aka ce zai bayyana akwai hadisi mutawatirai ba ce an ce zai cika duniya da adalci ba wai an ce kuma zai taimaki musulmi kuma za a yi nasara a to ai ba cewa an kai ba kai bacci sai mahadi ya bayyana don baka san kai lokacin mahadi zaka kana da rai mahadi zai bayyana koko baka da rai mahadi zai bayyana don haka at-tasalli bi ahadith al-mahdi bayyi ga musulmi mu tsaya muna diba kewa da ahadisan mahdi zai bayyana to sai turawa su yi makamai su zo su kashe ka gidanka mahdi bai bayyana ba kenan ka kokari ka nemi ilimi ka san yadda zaka tashi ka kare kasashenka da addininka da mutuncinka da iyalanka wannan shine kenan wadanda kuma suka fassara bi ba'dhi dhunubihim abinda wali uhilla lakum ba'd alladhi hurrima alaykum daga cikin kristoci akwai mummunan tafsiri da wannan ne malaman su saura suka yi tawili suka ce duk abinda at-taura ta haramta musu an halatta musu shi yasa kisan muta ne a wajen su musamman masu wannan ta'wili daga cikin su dan su koyayi sun halatta kisan kowane ne a duniya wanda ba su ba shi yasa kada kai mamakin duk da yake Qur'ani ya ce la tajidanna ashaddan nasi adawatan lil ladina amanu al yahuda wal ladina ashraku wadanda suka fi kowa tsananin adawa da masu imani al yahud yahudawa wal ladina ashraku da mushrikai duk da yake can wancan lokacin ana zancan yahudawa suna nuna adawa su da mushrikai wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladina amanu al ladina qalu nasara ana nufin wanda suka fi kusanci su ne nasaru suka fi tausayi kenan da kusanci can ana maganar najashi ne sannan kuma ana bantun al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab a ba ana nufin wato abin nan ba yahudawan wato kristocin su suna nuna adawa su ne ta fuskar sun yi tawilin wancan nasi dai haramta musu su kuma yahudawa har yanzu su ne gaba dan su ne ke juya kristocin a duniya yau turai karkashin yahudawa take America karkashin yahudawa take rasha ma suna kokari sai sun mallaki tafiyar da tsarin ta sai da mantu su ne ke juyar da duniya suke tunzurawa ana halaka kasashen musulmai ya kamata musulmi su fahimci irin waɗannan fassarorin da kyau wallahu ta'ala a'lam to mas'alan mu ta gaba ƴan uwa musulmi sai mas'ala ta 236 a cikin littafin As'ilatul Qur'an al-Majid wa ajwibatuha na Muhammad bin Abi Bakr bin Abdul Qadir Ar-Razi malan yace fa in qila idan aka ce an gane ko husnu hukmullahi ma'ana ingancin ko kyawun hukuncin Allah wa sihhatuhu da ingancin sa amrun thabitun 'ala al-umum abu ne wanda yake ya tabbata ga kowa bin nisbati ila al-muqinin wato ta fuskar ko idan an danganta shi zuwa ga waɗanda suka yi imani waɗanda suka san kankance su ne al-muqinina kenan wa ghayr al-muqinin da waɗanda babu su yi imani ba fa kaifa qala ya akai Allah ce wa man ahsanu min Allah hukman liqaumin yuqinun wane ne yafi Allah kyakkyawan hukunci ga mutane masu yaqini aya ta 50 a cikin suratul maida malam yace kulna zamu ce lamma kana al-muqinuna lokacin da masu imani da yaqini sun ka zamanto aktharan tifa'an su suka fi amfani min ghairihim da wanin su bal humul muntafi'un bihi fil haqiqa su ne za su amfana da shi a haqiqa la ghair ba wanin su ba kanu akhassa bihi su suka fi kebanta da shi kenan ko a wajen kafirai ma hukuncin Allah ya fi tana yiwa idan sun tsaya sun yi tunani koko idan sun duba wani lokaci wanda ya fi gyara su cikin na Allah sai su dauka wanda kuma bai dace da sarrafa su ba sai su ajiye ma Allah shi fa udifa ilaihim lidhalika sai an ka danganta shi hukuncin kyau ganin hukuncin mai kyau ne a wajen mutanen da suke da yaqini wa nadhiruhu tamkarsa qawluhu ta'ala fadar Allah subhanahu wataala innama anta munziru man yakhshaha, kai kana gargadi ne man yakhshaha, ga wanda yake jin tsoronta. An gane ko suratul nazi'at ayat 45 ma'ana mai tsoron kiyama. Amma ai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana gargadi ne man yakhshaha, ga wanda yake tsoronta, kuma ba har wanda baya tsoronta yana masa gargadi don ta zamanto hujja akan sa ranar tashin alkiyama. Kuma gargadi ba ya shafi masu imani bane, a'a ya shafi masu imani, ya shafi wanda ba su da imani. Qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshira almu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Sannan a cikin suratu, wato a cikin suratul an'am, Allah yake ba mu labari, wa anzir bihi alladhina yakhafuna an yuhsharu ila rabbihim, kai gargadi ga wanda suke jin tsoron a tare da su zuwa ga Allah. Ashe gargadi ba ya shafi kafirai bane, a'a ya shafi mu'mine, ya shafi kafirai. An gane ko? Sannan kuma bushara ma ta shafi mu'mine, ta shafi kafirai, ko wani gurgudun yadda ya kamata a yi mishi. Domin bushara za a yi mu'mine bushara da aljanna, da kuma in sun bi Allah za su samu rayuwa mai kyau. Man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyiba, ko ba haka ba? Sannan kuma wabashshiril ladhina amanu anna lahum qadama sidqin 'inda rabbihim, amma kuma kafirai za a yi musu bushara cewa in sun dawo Allah zai gafarta musu. Qul lil ladhina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salaf wa in ya'udu faqad madat sunnatul awwalin, sannan in sun dawo Allah zai gafarta musu dubban su gaba daya. Qul ya ibadiyal ladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru adh-dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. To dan haka kaga kebanci bushara ga mu'minne kawai, ko kuma gargadi ga kafirai, wannan wani abu ne wanda masu tafsiri suna zan yin shi wasu daga ciki. A'a, ana nufin in dai gargadi na da wuta, wato za a yi makafirai gargadi da wuta cewa an shiga ba a fita, sannan a yi musu gargadi da su ji tsoron Allah, Allah zai aika musu duniya da lahira. Su kuma mu'minne a yi musu gargadi da cewa kada su yarda su yi ridda, a yi musu gargadi da cewa ha yin sako-sako da addini zai gadar musu da wulakanci da rauni a duniya da sauran haka. Kenan kowane za a kawo mishi kullum bima yunasibuhu, sai dai wanda alqur'ani ya ambata ana iya a ce to nan shine alqur'ani ya ambata. Ina fata an fahimce ni. To madalla, wannan shi dai ne abinda malam ya kawo karkashin aya na cewa su masu imani su ne suka fi amfani da shi. To kafin mu wuce gaba, abinda zan kara a karkashin wannan aya, farkonta Allah ya ce afa hukmal jahiliyyati yabghun wa man ahsanu min Allah hukman liqaumin yuqinun. Kalima ta jahiliya, inji malaman har da alqur'ani, kalima ce wanda ana ganin su busu laraba busu amfani da ita ba karan kanta, sun yi amfani da jahilun da jahala da jahila da sauransu, amma kalima ta jahiliya qur'ani ne fara amfani da ita, sai ta zamanto abinda ake kira al-mastar wato as-sina'i. An gane ko? Sabanin al-mastarul mansub, sai ka diba cikin al-qararatun nahwiyya wat tasrifiyya na Khalid al-Usaimi, zaka bambanci tsakanin al-mastarul mansub da kuma wato al-mastar as-sina'i. Ala ayyati hal, nan kalima ta jahiliya ta dora ri guda hudu. Afa hukmal jahiliyyati yabghun, shin yanzu hukuncin jahiliya suke so? Ana rufin kafin zuwan musulunci kina abinda anka aikata akan rashin ilimi. Sannan kuma akwai kuma abin nan zato na jahiliya, inda Allah subhanahu wataala fada a cikin suratu Ali Imran wanda shine na farko, yadhunnuna billahi ghayra alhaq dhanna aljahiliya. An gane ko? Sannan kuma sai abinda Allah ya fada a cikin suratul ahzab, tabarrujal jahiliya. An gane ko? Tabarrujal jahiliya shine fita irin ta jahilci wadda an kasance ana yi ba tare da suturta mace ba, mace ta suturta kanta. Sai kuma na hudu, habiyatul jahiliya, jiji da kai na jahiliya, wanda yazo cikin hadisi inna Allah azhaba ankum ubbiyatul jahiliya, Allah ya tafiyar da jiji da kai da ga'aba ne, ya abaji mutun ya kyamaci abu yana ganin shi yafi kowa. To sai malamai suka ce to duka wadanga jahiliya kin guda hudu qur'ani ya yake su, sannan kuma ya nuna ba su da kyau. Kaga hukmul jahiliya da Allah ya fada, dhannal jahiliya, zato na jahiliya, domin zato ne wanda anka danganta zuwa ga Allah wanda bai dace ba. Kaga ashe dan adam tunaninsa zai lalace sai kuma na jahiliya. Sannan hukmul jahiliya nan fasadun nizam ne, tsari ya lalace na tafiyar da shari'a ya kuma irin na jahilci na sonrai. Sannan tabarrujal jahiliya yana nuna fasadul akhlaq al-ijtima'iyya, lalace wa dabi'u na gari a bar mata su fita sagaga, sai a cakuɗa da maza da mata a yi ta abinda bai dace ba na raye-raye da kaɗe-kaɗe da kuma zinace-zinace da sauransu, da maɗigo da luwaɗi wal iyadhu billah, abinda zai kai su ga wato maɗigo, su kuma za su koma suna ga liyaɗi. Sannan kuma sai abin nan hamiyatul jahiliya, jiji da kai na jahiliya, asabiyatul jahiliya. To waɗannan abubuwa tun kafin zuwan musulunci ana aikata su, musulunci ya zo ya roshe su, ya yaƙe su, to amma ba su mutu ba. Har yanzu waɗanga abubuwa ga suna ana ƙoƙarin sai an rayar da su. Kaga mummunan zato zuwa ga Allah yanzu ma musulmi zaka iske suna fada cikin shi hukunci na san rai zaka iske musulmi suna fada cikin shi koda basu fitar da cikin musulunci ba sannan fita ta jahiliya yanzu kasashen musulmai in ka duba fita tsirara illa man rahim Allah sai dai wadansu wurare da Allah ya tsiratar sannan kuma haka jiji da kai na jahiliya mutun yana ganin yafi mutane saboda shi ya fito daga gida kaza ko daga asali kaza ko daga kabila kaza ko daga yare kaza ko daga yanki kaza ko ku kaza ba tare da ya hankalta mai imanin saboda aiki na gari da ilimi da kuma dabi'u na gari wadannan abubuwa ne inda har yanzu akwai su kamar yadda kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa akwai abubuwa wanda ba za su kare cikin al'ummarsa ba wato na kafirci ma'ana butunci daga cikin su akwai al-fakhru wato bil ahsab mutun yana jiji da kai saboda shi ya shafito daga gida kaza ko daga kabila kaza ko kuma da yare kaza wadannan abubuwa na jahiliya ne wanda dole idan musulmi suna son su ci nasara sai sun mayar da su a baya wallahu ta'ala alam to mas'alar mu ta gaba mas'ala ce ta 237 a cikin littafin as'ilatul qur'an al-majid wa ajwibatuha na Muhammad bin Abi Bakr bin Abdul Qadir Ar-Razi malan yace fa in qila idan aka ce qauluhu ta'ala fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum inda Allah subhanahu wa ta'ala yace ya ayyuhal ladhina amanu la tattakhidhu al-yahuda wan nasara awliya ya ku dan da kuka yi imani kada ku riki yahudawa an gane ko da nasaru kristoci kenan awliya a masoya sai Allah yace ba'dhum awliya u ba'd sashin su magoya bayan sashi ne amma wannan soyayya da suka yi tsakankanin su ba gaskiya bace dama kristanci bai dauke hudunci wani abu ba don Allah ya ce wa qalatil yahudu laysatil nasara ala shay wa qalatil nasara laysatil yahudu ala shay ba soyayya ce ta gaskiya ba amma idan za a cuci musulmi ne suke hada kai ya kamata ku fahimci wannan amma dukkan su kowanne ya dauke wani dan wuta wannan mun sha kawo wannan nasoshi tsakanin su kuma ba kyau su kansu akwai kiyayya wa min alladhina qalu inna nasara akhadna mithaqahum fa nasu hadhan mimma dhukiru bi fa aghrayna bainahum al'adawata wal baghda ila yawmil qiyamah kristoci ba sa kaunar juna suna kashe juna mai so ya karanta tarihin turai yakin yan protestant da yan catholic yahudawa ba sa kaunar juna wa qalatil yahudu yadullahi maghlula ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsutatan yunfiqu kayfa yasha wa la yzidanna kathiran minhum ma unzila ilayka min rabbika tughyanan wa kufra wa alqayna bainahum al'adawata wal baghda ila yawmil qiyamah kaji Allah ya sanya kiyayya tsakanin su amma musulmi su kadai ne idan da za su yi imani su tsaya su yi aiki da nasu da za su yi juna dan Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam game da sha'anin sahabbai wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim kaga ya sanya su ya tsinkane su saboda mi saboda imani da dukiya ce Allah ce da ka ce da dukiyar duniya gaba daya da wato ba za ka iya hada kawunan su ba to kinan imani shine zai hada mutane to amma me yasa musulmai ransu rayukansu suka rarraba yanzu kamar su ma ba gaskiya gare su ba saboda na farko akwai karancin ilimi akwai karancin fahimtar sabani akwai farancin kyakkyawan niyya saban sun yi sabani amma da suna da kyakkyawan niyya sun tsaya sun yi wato fahimci inda babban burin su shine addini ya ci gaba wani sabani na gefe ana iya mayar da shi a gefe sannan kuma Sheikh Muhammad al-Amin al-Shanqiti rahmatullahi alayhi wa rahim Allah jami' al-muslimin yake cewa a wata muhadara da yi al-islamu dinun kamil babban dalilin da yasa zukatan musulmi suke cikin rudu saboda ba sa hankalta shari'a dan kamar Allah yadda Allah ya faɗa akan yahudawa tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta zalika bi annahum qaumun la yaqilun mutane wanda ba su da hankali ba ana rufin ba su da hankali na duniya ba a'a hankali na kere-kere da jami'o'i da gina kamfuna da sanin yadda ake samun kudade da jagorantar mutane a duniya da yadda ake kada mutane cikin matsala suna da shi amma ilimi na hankalta shari'a da tsoron Allah da imani da dabi'u na gari wannan ba su da shi to wannan hankalin shi na ya karamci ga musulmi a yanzu ba sa hankalta nasoshi amma suna son sai sun aikata sorran su ko sai sun yaki juna akan abin da bai kai kawo ba to zalika bi annahum qaumun la yaqiluna shine haddasa mu na wannan ya kamata mu koma mu hankalci shari'a mu bi nassi in mun fahimci nassi mu yi aiki da shi sai mu samu wato maganin magance wannan matsala ta ikhtilaful qulub Allah ya kyauta to sai Allah ce fa innahu wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum duk wanda ya jibinci lamarin su cikin ku yana cikin su malam yace to yaqtadi an yakuna man wada ahlul kitabi fi'lina na abin nan wanda ya kaunaci ahlul kitabi wa sadaqahum yayi abokantaka da su an gane ko kenan wa sadaqahum kafiran ya zan kafiri an gane ko walaysa kadhalika kuma ba haka nan bane li qawlihi ta'ala la yanhaqumullahu anil ladina lam yuqatilukum fid-din Allah ba zai hana ku yi ba mu'amala da waɗanda ba su yaƙuku a cikin addini ba a cikin suratul mumtahana qulna malan yace al muradu bi qawlihi abinda ake nufi da fadar Allah wa man yatawallahum minkum duk wanda ya jibinci lamarin su ayata 51 al munafiquna munafiqai ake nufi li annaha nazalat fi sha'nihim domin ta sabkani a cikin sha'anin munafiqai wa hum kanu min al kuffari fi dunya domin su munafikai kafirai ne a duniya domin a zahiri kafirai ne a zahiri mu'minai ne a batini kafirai ne cikin zukatan su wato wa hum kanu min al-kuffari fi ad-dunya an gane ko damiran wa i'tiqadan ma'ana su kafirai ne a nan duniya damiran ta fuskar zukatan su nan ad-damir ba ana larabci ake nufi ba nan ad-damir ana nufin zuciya wa i'tiqadan da kuma ta fuskar aqida su kafirai ne wa ma'anahu ma'anarsa annahu minhum fil akhirah zai zamanto tare da su a lahira an gane ko jaza'an wato ta fuskar sakamakon abinda Allah zai bashi idan yayi zamanto ya kulla alaka da su kafirai wa iqabahu wa kuwa iqabuhu ashaddu kuma uqubar da za a yi ma musulmin da yajibin cilmarin kafirai za su fi tsanani domin duk musulmin da ya taimaka ma kafirai su ruguza kasashen musulmai ko su ruguza musulmai to ya nuna cewa wato shi ba musulmi ne na haqiqani ba to wannan shine abinda malam ya kawo to amma cewa munafikai ake nufi ai babu matsala su kristocin da yahudawan inda suna da wannan aqida ba ana kallon ba yahudi bane a matsayin sa na ba yahudi a ana kallon sa a matsayin aqidar da ya kudurta ba yahudi idan ya kudurta ya zan musulmi to dan uwan mu ne ba su ake zance ba yana da kyau wanda suke cewa ana zagin yahudawa ko kaza a ba jinsin yahudawa Allah yake zaka ba Allah yafi karfin ya zagi wani da jinsin sa an gane ko ko su da sa domin shi halice ka irin yadda yake so kuma shi halice ka cikin jinsin da yake so da kasar da yake so da kabilar da yake so da family kin da yake so amma aikin da kake aikatawa ne zai cewa bai da kyau dan haka ya kamata mu fahimci wannan ko sifar ka ba ta da kyau ko abin da ka faɗa bai da kyau yana da kyau mu fahimci wannan domin da wannan ne ake son a canza ayoyin alkur'ani a ce an zagi yahudawa to me yasa alkur'ani larabawa ya magana kan su yasa su ba a ce ba su ku a cire ayoyin su ko kuma su kudi su ce a'a ayoyin da suke zancin kaza ayi adalci a taimaki talakawa kada ayi amfani da su su kuma malamai su ce a'a ayoyin da suka ce ayi adalci kada aiki da su mata kuma su ce ayoyin da suka ce kada ƙara aure ai mata fiye da biyu fiye da daya su kuma su ce ba sa son sai aiki da su kowa ma sai ya zabi ayar da yake so shugaba in adalci ne ce to shi bai son ayar da ta ce ayi adalci kenan ba alqur'ani ma sai zamanto babu shi kowa ya ja inda bai so a watse ayayya ga alqur'ani a ciccire ayoyin sa kenan sai da manto ma babu ma alqur'ani sai da manto kenan Allah ya sabkar da alqur'ani dan mu bi ko muna so ko ya dace da sorra mu ko bai dace ba a'a mu ko muna son yanzu sai mun bi karkashin majalisar dinkin duniya da kafirai da wane ne kowa ya ci ga ayoyin da baya so da turawa sannan kuma a watsar da alqur'ani kenan sai mu zamanto Allah shi zai bin mu ba ma mu ne zamu bi Allah ba kenan ya kuma ba kamar shine zai bi mu wani iyazu billah turawa kuma da ake magana a kasashen turai akwai musulmai ba magana kansu duk baturin da ya musulunta dan uwan mu ne ya kamata mu musulmi su fahimci wannan wajen da'awa wallahu ta'ala a'lam to dan haka dai a takaice dai abinda muke gani ko munafikai ne ko yahudawan ne ko kristocin ma'ana ayat ta yi fadi ga duk mutumin tana da fadi kan duk kafirin da kan jibinci lamarin sa ka taimake shi dan ya ruguza musulunci kai ma ka zan kafiri wallahu ta'ala a'lam dan uwa musulmi mas'alar mu ta ga alamu ta karshe saboda lokaci yana muna halin sa mas'ala ce ta 238 malam yace fa in qila idan aka ce kaifa qala ya akai Allah ya ce inna Allah la yahdi alqawm adh-dhalimin Allah baya shirye da mutane az-zalumai ko mu ce az-zalumi wanda yake na kafiri wanda ya riga ya fita daga cikin musulunci inna shirka la dhulmun azim misali kenan ko kuma mu ce az-zalumi mutumin da yake musulmi ne amma yana zalunci wa kam min zalimin hadahu Allah ta'ala kuma so da yawa za a samu az-zalumi in ji malam Allah ya shirye da shi fataba sai ya tuba wa aqla'a an dhulmihi ya cire daga zaluncin da yake aikatawa qulna mallan yace ma'anahu ma'anarsa la yahdihim Allah ba zai shirye da su ba ma damu muqimina ala zulmihim matukas sun tsayu akan zaluncin su amma idan suka dauki niyya ta tuba suka daina Allah zai shirye da su athani nabiyu anna ma'anahu ma'anarsa la yahdi man qada fi sabiq ilmihi Allah ba zai shirye da wanda can cikin ilimin sa ba da ya gabata ya san cewa annahu yamutu dallan zai mutu yana matsayin batacce kenan ilimin Allah baya canzawa الثالث نأكو أن معناه معناه لا يهدي القوم الظالمين يوم القيامة Allah ba zai shirye da azzalumai bar ranar tashin alkiyama ila tariqil janna zuwa ga hanya ta aljanna ai almushrikina mushrikai kinan sai ba zai shirye da su hanya aljanna ba sai dai a shirye da su hanya huta kamar yadda ya faɗa uhshurul ladina zalamu wa azwajuhum wama kanu ya'budun min dunillah fahduhum ila siratil jahim za a shirye da su zuwa ga hanya wato ta jahannama wanda kalma ta hidaya ashe cikin abinda bai da kyau ana amfani da ita dan ya ce fahduhum ila siratil jahim sannan kuma Allah ya ce kutiba alaihim annahu man tawallahu انه يضله ويهديه الى عذاب السعير kaga shedan yana shidar da mutane zuwa ga hanya wanda take ta wuta Allah kai mu natsari to irin waɗannan ayoyin da muke gani za ku ga idan anka ce kafirai ba za su yi imani ba ko abin da ya kama da haka to malamai suna musu fassara guda biyu ko a ce waɗanda an san cewa ba za su yi imanin ba to amma Allah shi bar mu kansa sani idan muka dibi aya ta cikin suratul baqara إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون للي وأندنا كافرتا سواء عليهم دتيني أكنسو أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون كو كايموسو غرغد إيكو بكايموسو غرغد إبا بدا سوي إيماني با تو الذين كفروا تشافي دكان كافري ودا سيو سيتو تو تندا آمني تو أي تندا أنتي كافري بدا سوي إيماني با أريني ينوا أزي بيدا أنفاني أكوي تفسير القرآن على ضوء المقاصد كما يدا أكي توايا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا هتديتم كنانكو كاما كنكو يكون نكون كإيماني دوان دي أكباتي بايونكو بذي تتدى كوبا بطر سبا wa'azi abu ne wanda za a yi baka san wanda zai shirya ba wal takum minkum ummatun yad'una ila alkhairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ula'ika humul muflihun ina fata an fahimce ni sannan kuma innal ladhina kafaru zaka ga cikin ko cikin jalalain in ka duba zaka ga ya kawo ka abi jahlin kenan kamar su abu jahl wadanda su Allah ya san gawurtaccin kafirai ne na gaba gaba ne bukatocin su da son girman su ba zai sa su tuba ba su ne ake nufi wadansu kuma malamai su ce a innal ladhina kafaru ba wai amun ne urida bihul khusus ba abin gane ko amun ne makhsusun bima سبق في علم الله ولن الله يسمى ذا ستوب با دون الله إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم ولن الله ذا ستوب با أما موب مسنس بدامي وأزيد بمسن وانيني ذي توب با وانيني بذي توب با كومو سيري مروك الله يتبت الدمو دم بمسن يا يعني ذا مكاري بشن ذا مسلنت ذا متبت أكم مسلن تشيني مكيفات ما متقبا هزواران ذا مسامو الجنة فردوس الأعلى ده هكا فسر إن ولن آيين ina da buƙatar mutun ya fahimta kuma ana taksisin shi da nassoshin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yayi da awadiyan mutane sun shiga wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja kuma za a yi taksisin shi da alwaqi' yanzu gashi nan ana wa'azi yau da gobe mutane suna da'awa kuma ana garin mutane suna shiga cikin addinin Allah sai a yi taksisin shi bin nas ai kuma taksisin shi bil waqi' al mushahad kama yadda malamai suka yi bayani to irin waɗannan ayoyi ne da kamata yana buƙatar ƴan uwa su fahimce su da kyau ƴan uwa musulmi ana nuna mini lokacin mu ya kai ƙarshe sai ku yi hakuri abinda muka faɗa ya zaman to daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana sai darasin mu na gaba idan Allah subhanahu wataala ya aminci subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh